kamar yadda kungiyoyin mata musulmi da suka hada da na FOMO da kuma masu kare haƙƙin mata musulmi da ake kira MORE sun gudanar da taron fadakarwa kan yadda ƴan ƙonar bikin wake ke amfani da irin shigan mata musulmi domin aiwatar da ayyukan ta'addanci wanda ke shafawa mata musulmi bakin jini da kuma tsana a wasu sassa. Manufan taron da shine an karar da hukumomin ƙasa kan kiraye-kirayen da wasu kungiyoyin jama'a ke yi wa hukumomi na ganin an hana mata musulmi yin amfani da sutura da addinin su ya umarce su da su rinka amfani da shi. Ga dai ra'ayin wasu matan dangane da batun yin amfani da sutura da addinin nasu ya tanadar musu yin amfani da shi.
Ani na Abdullahi, a halin gaskiya Musa hijabin nan muna ganin shine suturan mu. Muna kira da sauran ƴan uwa da suka ce a daina sa hijabin nan. Gaskiya wannan ba tsari bane. Muna so dai a taimaka da irin abubuwan da ake sacin da mutane ko kasuwanni, makaranti, gurin taro.
Suna da Asu Ali. Mun ya danganci tsaro akwai mayafai masu girma, masu rufe jiki wanda baka iya sa su saboda kawo tsaro na dan wani lokaci kafin Allah ya taimake mu komai yayi sauki.
Shugaban dalibai musulmi na jihar Gombe, Malam Aminu Muhammad, ya yi ƙarin haske kan yadda addinin musulunci ya yi batu kan suturan mata musulmai.
Hijabi umarni ne na Allah da kuma manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Addu'o'i kuma muke domin Allah ya kawo ƙarshen wannan abubuwan. Idan har aka ce matan mu kuma sun fara yawo tsirara, ta yaya za mu yi addu'a har Allah ya tarba? So kaga abu ne da ya kamata ce mun dube shi sosai. Gwamnati kuma ta dube shi da idon basira ta ga me ya kamata a yi.
To amma in ji cewar Adamu mai dala duk wani matakin da hukuma ta dauka muddin zai kawo zaman lafiya abin amince ne.
Saboda haka maganan wani hijabi fitan matan kansa in an ce hana su fita waje zai ba mu zaman lafiya. To in an hana su fita ai yayi daidai balle sa hijabi ko ni ne kai.
Abdulwahab Muhammad, Muryar Amurka daga Gombe a Najeriya.